muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka akan mita 25-31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad FM da kuma Dalol FM. Sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma iya kama mu ta Alfa Radio da ke kuma su a kasar Ghana. Ana kuma iya kama shirye-shiryen mu da suka gabata ko kuma kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sauraro barkanku da wannan dare na yau Talata 24 ga watan Disambar shekara ta 2019. Yusuf Aliyu Haranda ne tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC kai tsaye muke gabatar muku da shirye-shiryen namu. Bayan labaran duniya za ku ji rahoto na musamman akan kudin bai daya da kasashen Afrika yammacin Afrika ke kokarin ganin sun fara amfani da su. Daga bisani za mu kawo muku sauran rahotanni da muke dauke da su, musamman ma ganin cewar a gobe ake sa ran bikin Kirsimeti a fadin duniya. Muna da rahoto daga jamhuriyar Niger. Za kuma mu so mu ji ra'ayoyinku wanda muke so mu ji ya kuke gudanar da shirye-shiryen bikin sallar Kirsimeti. Kana kuma muna da wata tsaraba da gwamnatin tarayyar Najeriya ta zo da shi wanda shi ma za mu so ku ba mu ra'ayoyinku. Lambar dai kamar kullun ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. Jami'ai a Afghanistan sun ce in tawayen Taliban sun kai hari a wani sansanin soji da ke arewacin lardin Balk, inda suka kashe sojoji Afghanistan akalla 7 baya ga wasu 6 kuma da suka raunata. Yau din nan Talata, ma'aikatan tsaron kasar Afghanistan da ke birnin Kabul ta ce wannan harin wanda aka kai da tsakar dare an auna shi ne kan wani sansanin sojin da ke lardin Daulat Abad, wanda ke samun kariya daga gamayyar sojojin Afghanistan da jami'ai daga cibiyar leken asiri na tsaron kasa. To sai dai shi kuma hakimin gundumar mai suna Muhammad Yusuf an ce shi cewa yayi sojojin Afghanistan da suka mutu a harin na Taliban sun kai akalla 15. A nasa bangaren kuma mai magana da yawun kungiyar ta Taliban Zabihullah Mujahid cewa yayi mayakansu sun kashe jami'an tsaro Afghanistan 20 so kuma damke wasu guda 3 kafin su kai kace-kace da sansanin suka kuma kwato kayan yaki da ke wurin. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta janye jakadar Amurka a Zambia bayan da yayi matukar caccakar wannan kasa ta kudancin Afrika saboda jefa wani dan luwadi kurkuku da yayi. Shugaban kasar Zambia din Edgar Lungu ya ce shi fa yanzu baya ma so yayi aiki da wannan jakadan Amurka din mai suna Daniel Foot, don haka sai ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce yanzu aikin shi wannan jakadan ba mai yiwa bane saboda yadda shugaban kasar Zambia ke daukar al'amarin. Har yanzu dai kasar ta Zambia bata ce komai ba game da janye jakada Foot da aka yi. Kasar na samun tallafin miliyoyin daloli daga Amurka a kowace shekara. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Sakataren Janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres na kiran da a tsaiga ta wuta a yakin da ake yi a arewa maso yammacin Syria, inda wani farmakin da sojojin gwamnati suka kai da ya raba dubban mutane da mahallansu a satin da ya gabata. Wani mai magana da yawun Guterres jiya Litinin ya ce shi fa ya firgita da irin wannan gagarumin matakin soji da aka dauka da kuma rahotannin da ke nuna cewa ana ta kai hare-hare kan hanyoyin da aka ware don jigilar farar hula da ke tserewa daga arewa zuwa tudun mun tsira. Gwamnatin Syria so take ta sake kwato lardin Idlib, wanda shi ne wuri ɗaya kawai da ya rage a hannun 'yan tawaye sanadiyar yakin basasa da aka fara tun a shekarar 2011. Mutane miliyan 3 ne ke zaune a Idlib, ciki har da wasu da dama da suka kaura zuwa wurin bayan sun tsere ma tashi-tashi hankula a wasu sassan kasar. Kasar China ta yi ganawa ta bai uku da Korea ta Kudu da kuma Japan a yau dinnan Talata da zumar gabatar da manufa ta bai daya tatin karar sake dawowa da halin tsokana da Korea ta Arewa ta yi. Premier Li Qiang na China ya marabci shugaban Korea ta Kudu Moon Jae-in da kuma Prime Minister Japan Shinzo Abe a birnin Chengdu da ke kudancin kasar.
A gaida Hadiza Kyari da labaran duniya daga nan Washington DC. Daga labaran duniya bari mu shiga taskar rahotanni. Tun bayan wata sanarwa da shugabannin kasashen Afirka ta yamma suka fitar na cimma matsaya akan fara amfani da wani kudin bai daya da ake kira ECO, wanda za a fara amfani da shi nan ba da jimawa ba, wasu na ganin cewar wannan wata sabuwar hanya ce ta kawo bautar da 'yan kasashen Afirka a wannan karni na 21. Sule Mummuni Barma ya muna wannan rahoton.
A ƙarƙashin wannan ƙuduri da shugaba Watara ya ayyana a yayin taron manema labarai na haɗin gwiwa da Emmanuel Macron na Faransa, ƙasashe takwas na yammacin Afirka renan Faransa mambobin ƙungiyar IOMOA sun yanke shawarar jingine takardar kuɗi ta sefa daga watan Yulin baɗi domin su mu amfani da takardar ECO, wacce ainihi ƙungiyar ECOWAS ce ke jagorantar shirin samar da ita. Matakin da masana tattalin arziki irin su Dr. Soli Abdullahi ke ganin sa tamkar wani zagon ƙasa.
Ita Faransa ita ke yin zagon ƙasa, tana hanawa saboda akwai ƙasashe da yawa kamar ƙasa 13 cikin ƙasa 17 dukkan su Faransa suke bi, Faransa take sarrafa ta hanyar tattalin arzikin su. Sai zaman to kenan Faransa in ta bari aka bugu wannan ECO ga yanda ake son a tsara shi, to ita ƙaryar ta ƙare. Shi yasa in ta ce to yanzu game da wannan na cewa ba a ƙauna kuɗin Faransa ne, ya ne Faransa za ta yi ta hudo mun wata hanya kuma wadda za ta cewa na bar ku amma ina hangenku.
Wannan sabon tsarin da shugaban na Cote d'Ivoire ke shirin shimfiɗawa na iya zama barazana ga sha'anin tattalin arzikin nahiyar Afirka baki ɗaya, in ji Abdulkadir Isa Usman na ƙungiyar masu ƙyamar takardar kuɗin sefa. Ya ce wannan wani mataki ne da ka iya da baibaye ayyukan fitar da kayan sayarwa daga Afirka zuwa sassan duniya. Saboda haka idan matakin canzawa sefa suna ya tabbata, tattalin arzikinmu na cikin mugun hadari. A Faransa ne ake sa ran kafa injinan buga takardar kuɗin na ECO, sannan ita ce za ta kasance uwar ɗaki ga ƙasashen da ke ƙarƙashin wannan tsari, lamarin da ya sa ƙasashen da Birtaniya ta yi wa mulkin mallaka suka fara nisantar da kansu da wannan yunkuri, in ji masana.
Yanda Faransa take mallaka arzikinmu don wai an sauya sunan Faransa fa an maida shi ECO, kuma can daga wani waje bangare guda an ce kuma ECO shine zai zama kudin wato kasashe na bai daya na ECOWAS. Kawai haka nan Nigeria da Ghana ba su yarda da wannan, kenan su ba su yarda da karin tattalin arzikin su da kishin kasar su su yarda su zo shiga cikin wannan dirba-dirba ta banza ba yayiwa. Babu wani shugaban daya da dagun namu, babu. Kawai abin da gwadi shugaban kasar Cote d'Ivoire da Macron suna magana, ana tabi a kare shi kenan. Kenan wannan ma tana yiwa a ce ya yaudare su ne. Kasan yadda harkar diplomasiya take ba su iya hutuwa su yi magana su ce gashi-gashi.
Jami'in fafutuka Abdul Alhaji Idi na kungiyar FSCN na kallon wannan tsari a matsayin wata hanyar raba kan kasashen Afirka ta yamma da nufin cimma wata manufa.
Kasan a Turanci ne ake cewa divise pour mieux régner, shi ne Faransa ta yi amfani da Watara, kuma a wanga lokacin da ake Watara shi ne shugaba mai ci na kasashen nan takwas, sai suka yi amfani da matsayin nashi da shi din.
Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Sule Mummuni Barma. Duk dai a jamhuriyar ta Niger, mabiya addinin Krista ba a bar su a baya ba, don ganin sun gudanar da bukukuwan Kirsimeti a gobe idan Allah ya kai rai. Haruna Mamman Bako ya haɗa muna wannan rahoton.
Kamar ko ina a fadin duniya, Kristoci na jamhuriyar Niger na shirye-shiryen sallar Kirsimeti. A garin birnin Kwanni an dade da shirye-shiryen wannan sallar a cewar Pastor Abubakar Musa, shugaban kungiyar Kristoci ta garin birnin Kwanni.
Shirye-shiryen na Kirsimeti ko zance Noel, muna fara ma tun sati tun daga wannan sati da ya fara har zuwa ƙarshen wannan sati. Banda muke fata shine muna fatan alheri zuwa ga dukkan ƴan uwa, ga uwayenmu, da kannanmu, da kowa. Wannan Kirsimeti tana nuna muna tuni da haifuwar Annabi Isa, wanda Ubangiji Allah ya aika cikin duniya. Shine muna murna domin wannan haifuwa ta sa muna tuni domin ta. Abinda muke fata zuwa ga dukkan ƴan uwanmu, muna musu fatan alheri, kuma bari Ubangiji ya tabbatar alherin sa a cikin ƙasa da kuma wannan gari na Kwanni. Shugabanni duka, Ubangiji kuma ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali.
Wannan sallar ta Kirsimeti na zuwa ne a daidai lokacin da dukkan mabambanta addinai na jamhuriyar Niger suka haɗa kanunsu a wuri daya domin addu'o'i wa sojojin wannan kasar da suka rasa rayukansu a ranar 10 ga wannan wata na Disamba a gare Inatas. A cewar Madam Marisa Pelagi, wata Krista da ke shirye-shiryen wannan sallar ta Kirsimeti, komai na tafiya cikin tsarin wannan sallar ba tare da wata matsala ba.
Yanzu dai muna cikin shiri na sallar Christmas, amma a nan bangare mu nan ko ne gaskiya sallar Christmas lahiya lona, don babu wani bambanci na tsakanin musulmi da Krista. Akwai alaka sosai tunde wani dore-dore da duk abubuwan da za mu yi tare da mata musulmi ne za mu yi komi da komi. Kenan a nan bangare mu ba wata matsala. Muna roƙo Allah duk saura duniya kuma abubuwa su yi ta tayi irin wanda yake tayi a nan garin Kwanni. Sako wanda ya gare mu ga al'umma su yi muna addu'a, mu yi shi lahiya, mu kare lahiya.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger. Ya Allah na
wagai da Haruna Mamman Bako. A Najeriya kuwa gwamnatin tarayya ce ta bada umarnin bada belin tsohon mai baiwa shugaban kasa shawara Kanar Sambo da Soki, ta bada damar a bada belin shi. Nasiru Adamu El-Hikaya ya hada muna wannan rahoton.
Ministan Shari'a na Najeriya Abubakar Malami ya ce ya bada umarni ga rundunar tsaron farin kaya DSS ta saki tsohon mai bada shawara kan tsaro Kanar Sambo da Soki da jagoran zanga-zangar juyin juya hali Omoyele Sowore bisa ka'idar beli da kotu ta basu. Abubakar Malami ya sanarwar da ya sanya wa hannu ya ce ya yi bitar tuhumar da ake wa da Soki da Sowore, inda ya kai gaba da umarnin bada belin nasu. Ba kamar Sowore da ya yi 'yan watanni a tsare ba, tuni da Soki ya cika shekaru hudu cif a hannun jami'an. Malami, wanda muka yi ta yunkurin jin ƙarin bayani bayan fitar da sanarwar, hakan bai samu ba, ya sha bayyana dalilan rike da Soki, da hakan ya shafi laifin da ba a saurin saki wanda ake tuhuma.
Kaje kotu ta ba ce ka beli akan zargin ayyukan sati kudin makamai. Aka waye gari bukata bincike ya taso na cewa ai ba magana sati kudin makamai bane. Da ka sati kudin makamai nan a sanin da sati kudin makamai nan ka ta uye ainihin sojoji ma'auni game da abin da ya danganci samun makamai. Ka sa rayuwar su cikin kangi. Waɗanda ya kamata sojoji su hita su ba kariya, ka sa ta su rayuwa cikin kangi. A sanadiyar rashin makaman nan ainihin farhu za su rasa rayukansu, sojoji su rasa rayukansu. Bukata ta kama ta abiyi bincike akan abin da danganci salwantar rayuka har ila yau. Shikenan tunda an caje ka, an bashi ka beli akan abin da danganci sata ko kuma sama da fadi akan harkokin kuɗi. Bukata ta kama ta bincika kan salwantar rayuka, sai ka yanke hukuncin cewa za a ainihin shikenan gwamnati ba za ta bincika ba. Saboda abubuwa ne waɗanda dole ba za ka yanke hukuncin da'a ko rashin da'a ba sai ka dide su a dunkule akan tsari irin na doka ta ta'allaka akan bin bahasin mu'amalolin shari'a har ila yau, kuma ta ta'allaka irin dama wadda doka ta bayar.
Na tuntubi hukumar yaƙi da cin hanci AFCC don jin martaninta kan wannan umarnin, kasancewar ita ta gurfanar da Soki da zargin badakalar fiye da dala biliyan biyu. Jami'in labarun hukumar Wilson Ojeren ya ce ba a hannunsu da Soki yake ba, don haka za su jira tukun kafin sanin mataki ko bayanin da za su yi. Game da Sowore, masu shari'a na alakanta umarnin suke shi kan belin don matsin lamba daga Turai da Amurka ne. Nasiru Adamu El-Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru Adamu El-Hikaya. Bayan sanar da sakin na Kanar Sambo da Soki, tsohon mai baiwa shugaban kasa shawara, na tuntufi tsohon gwamnan jihar Sokoto Alhaji Attahiru Dalhatu Bafarawa, wanda ya muna ƙarin haske akan sakin na Sambo.
Alhamdulillah, 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 babu wannan hasashe da za a yi alli a ce an gode ma Allah. Bayan a ce an gode ma Allah ba abin da mutum zai cewa. Waɗannan abubuwa da suka same shi daga Allah ne. A matsayina ni dai Allah ya kaddaro ya shiga cikin wannan. Ya sa shi cikin daɗi a rayuwarshi, ya sa cikin wahala. Alhamdulillah yau shekara shi hudu ya ɗauki hukunci kuma Allah ya bashi lahiya ba a taɓa cewa kai shi asibiti ba. Wannan shi ne abin da mutum zai ƙara gode ma Allah, kuma a tabbatar cewa shi musulmin gaskiya ne, ya ban komai ga Allah. Saboda haka babu wani hasashe, lallai mu Allah godiya. Yasa cikin wannan kangi kuma shi shashe cikin wannan kangi.
To yanzu wannan beli da aka bada shi kuna ganin da cewar za ku ci gaba da bibiyar kadin wannan shari'a kenan a kotu?
An bada shi beli da ba an bada shi beli ba an ce an sake shi bane. An bada shi beli dan ya shirya ya kare kai ne daga inda aka yi mashi. Saboda haka ba wai an ce dan bada shi beli ba an sake shi, a'a, tuhuma da ake mashi zai zo ya kare kanshi abin da ake tuhuma gare shi.
To waɗannan tuhume-tuhume da ake yi akan shi akwai gaskiya koko ne kawai a gwamnati ce take umfani da damar da take da shi?
To tunda magana na kotu ai sai a ji a ga gaskiyar abun, in shi na da gaskiya a gani mashi zance kuma sai a gani. Tunda magana na kotu ba wanda zai yanke hukunci sai kotu da masu kai ƙara su kai ƙarar abin da ake yi, shi kuma ya je ya kare kanshi ga abin da aka zarge shi.
A wannan madafa da kuke yanzu, menene kira da kuke da shi ga gwamnatin tarayya dangane da wannan abu da ake bibiyarsa?
Ai kamar yadda ce maka, ita gwamnatin tarayya ta gama nata aiki, ana tuhuma ta yi, ana zargin shi, kuma an ba da shi beli ba a gwamnatin tarayya ta kira ta sake shi, yanzu kuma cikin hikimar Ubangiji Allah ta sake shi. Saboda haka yanzu shi shiri da yanayi zai kare kanshi ga zargin da aka yi mashi.
To masu sauraro, yau mun so mu ba ku dama, ko ce muna za mu ba ku dama ku kira ku yi mana bayani akan yadda kuke bikin Kirsimeti. Sai kuma gashi gwamnatin tarayya ta ba da umarnin sakin sambu da soki, shi ma za mu so mu ji ra'ayinku a kai kama mu buɗe layinmu.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai ku saka alama ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alama ƙari 1-202-205-6555.
To mun samu kiranmu na farko daga jihar Bauchi, wake magana.
Sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi.
To Mala Ayuba, muna jin ka.
To alhamdulillah, game da sake sambo da soki, lallai za mu ce wannan abu mun yi murna kwarai da gaske, kuma muna fata duk wanda kotu ta ba da umarni a sake shi, lallai muna so gwamnati ta bi doka ta sake shi, wannan shi ne zai kawo zaman lafiya da kuma haɗin kai. Sai kuma maganar Kirsimeti da za a yi gobe, fatan mu shi ne Allah ya sa su yi lafiya a kuma kare lafiya a duniya ma gabaki daya. Na gode mai magana Ayuba Garba Imam.
Mala Ayuba, bari mu tafi jihar Niger. Wa muke da shi kuma?
Ibrahim mai wankin hula garin Mai Gode a Kimba.
To Mala Ibrahim, muna jin ka.
To gaskiya alhamdulillah da kuka ba mu ra'ayi mu bayyana ainihin albarkacin bakin mu game da annashin sake shi da sokin nan.
Eh.
To dama mu gaskiya a Najeriya ba mu taɓa jin an hukunta wani babba in dai yana da rayuwar shi, duk abin da mutum ya iya zai yi a Najeriya nan, in dai aka ce babba ne ba za ka taɓa jin an hukunta shi ba. Domin saboda ga masu laifin mutanen da dama a Najeriya nan, kudu da arewa, yamma da gabas, amma ba ka taɓa jin an hukunta su. Gashi gaba ɗaya ƙasar ta bi ta lalace, kuma sannan ainihin su kiristoci muna musu murna da wannan ranar ke tafi gobe. Allah maimaita mana kowa, ranar ce ta su kaɗai, mu ma ta mu ce wannan ranar, ba wai ta su ci ba shi su kaɗai.
To mun gode Mala Ibrahim, ran mu tafi garin gwamna, wake magana.
Shagun Bello suka tuni daga nan Kaduna.
To Malam Bello, muna jin ka.
To alhamdulillah, mun gode ma Allah, mun gode ma ƙasar Amerika, saboda wannan cikin da suke wallahi matsi ne daga Amerika. Wallahi gaskiya mun gode ma Allah, mun gode ma Amerika. Allah ƙara jagorance shugaban Amerika, gaskiya mun gode. Allah taimaka mana, ubangiji Allah ya sa shi kuma da sulki da zai ci abuna kuma ya bilikan shi, saboda zargin nan dan da an dai bata mai suna ne kar.
To mun gode Malam Bello, bari mu tafi jihar Nasarawa, wake magana.
Assalamu alaikum.
Wa alaikumus salam, wake magana.
Kana lafiya? Kana magana da babawa mai agogo na cikin garin Gita ta Karo local government na Nasarawa state.
To Malam babawa, muna jin ka.
Wato ina so na yi magana akan shi yi sambo da soki. A gaskiya fi sabilla, kowane ƙasa dama tana da adalci irin wannan. To ina kira ga reshi cewa to yayi kokari ya bi doka, saboda a gaskiya gwamnati ta yi adalci kuma ta yi bincike duk wani bincike da aka gane da cewa akwai kudaden gwamnati waɗanda ya kamata a ce an yi aiki da su ba a yi ba, to a yi kokari a karɓo waɗannan kudade a yi aiki da shi ya kasance talaka yana gani. Kuma ina so na yi addu'a ga Kiristawan Najeriya, Allah Ubangiji ya ƙara haɗa kanmu ga baki ɗaya mu fa zauna lafiya. Na gode.
To mun gode, bari mu tafi Asaba. Wake magana?
Salamu alaikum, kuna magana da Ibrahim Obajana.
Mala Ibrahim, muna jinka.
Wato gaskiya ra'ayina shi ne a kan sakin Samba da Suki a matsayinmu mu na talakawa da aka kashe mana al'umma da kuma sojojinmu masu ba mu kariya. Gaskiya ba mu amince da sakin shi ba, don haka muna kira gwamnati a hukunta shi domin ya zama izina ga kowane mai aikata laifi irin nashi.
To mun gode Malam Ibrahim, bari mu koma jihar Kaduna. Wake magana?
To a da sai shi ba lura da barka da lasariya.
To barka ka dai Malam Murtala.
Sunana Murtala ne, ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
Muna jinka.
To a wannan saki na bawan Allah nan mun ji daɗi tunda mun dade muna ce kuwa dama. Tun tuna ma muka ga muke ta tunanin a sake shi, duba da yadda muka ga an saki shi wannan dan taratin nan ne na iPod din nan. Muka yi ta kira, to akwai sauran wasu bayan Allah da muke ga dama kotu ta ba da cewa a sake su. To muna fata ita gwamnatin tarayya za su ci gaba da daraja a umarnin kotu, kuma su yan ummi kristoci na duniya muna fata za su bikin Kirismeti lafiya, a musamman masu Julie Gracious, Sweet Grace da sauransu na ma'aikatanku. Muna fata za a tashi lafiya.
To mun gode Malam Murtala. Har yanzu dai muna so ku kira ku ainihin bayyana muna ra'ayoyinku dangane da wannan. To muna da kira daga Katsina. Wake magana daga jihar Katsina?
Kuna tare da Mustapha mai shayi Angwalame da Bakuru jihar Katsina, direban Dangote.
To Malam Mustapha, muna jinka.
To mu dai kamar yadda muke tunani, yadda kotu ta kwaso da adalci a ƙasar nan, kamata ya yi shi ma kan shi shugaban ƙasa da sauran jama'a shugabanni a yi ma ƙasa adalci kamar yadda muka gani haka ƙasa ta ci gaba da sauran abubuwa. Kamar shi ma Malam Ibrahim Azzazzaki, kamar yadda muke gani in shi ma zai hau a kan shi ƙasa ta tafi da haka. Muna fatan Allah ba shugabanninmu adalci kamar yadda muke gani an faro yanzu.
To mun gode.
Allah ya taimaka mana.
To bari mu tafi jihar Gombe. Wake magana a Gombe? Jihar Gombe, kana jin mu? Malam na Gombe.
Kana magana da Alhaji Malam Gari Marke.
To Alhaji Malam, muna jin ka.
Tawara sande yadda suke wannan ba Allah Ubangiji ya Allah, Allah sa dai abubuwan da aka yi dai a sake shi, domin shi ma ɗan ƙasa ne duk da ya yi laifi dai, da ya kamata dai tun da an ɗauki beli an ba shi beli da ya shi ne dai abin da nake so faɗa kawai shi ne.
To mun gode, bari mu tafi jihar Yobe. Wake magana?
Sunana Alhaji Umar mai kaji ya kusko local government Yobe state.
To Alhaji Umar, muna jin ka.
Wato ni ra'ayina a cikin wannan kama da zikin nan, abinda ya kamata a duba duka ɗan Najeriya kowanne ne da wanda ke cewa ɗaure da ziki da wanda ke cewa take shi, a duba fuskar ta kowane fuska, duk wanda aka ba shi wani mukami a ƙasar nan ya rike, in za a bincike tsakanin su Allah sai an kama shi da laifi. Saboda haka cewa a ɗaure da ziki, ma cewa a ɗaure da zikin nan ba su yi ma su adalci ba. A bincike shi tun da an riga an ba da belinsa, a zo a bincike shi a wajen shari'a, in yana da laifi sai a hukunta shi, in ba da laifi kuma sai a bar shi.
To mun gode Malam na ƙarshe. To ya ka abin da za mu ɗauka kenan. To masu saurare, muna godiya ga duk waɗanda suka samu damar bugowa. Gobe ma rana ce. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jangurin Niger inda ake ci gaba da fafatawa a mako na 10 na wasannin kwallon kafa na Super League na kasar AS Police da umbrin ya mai ta shakashi a hannun Salis Sporting Club ita ma ta mai da dai da nema AS Duan ta mai da AS Fan ta soja ta mai an tashi bin krebin da mu ba wanda ya ci wani banza da banza AS Garda National du Niger ta da Olympic Football Club ita ma ta mai Racing Football Club ta Bokoki da ES Gendarmerie National dukkan su ne mai an yi dibid da huwa in dibi gashi banza da banza Urana ta karbi bakuncin AS Nijelek ta mai a can Arlet jahar Agadez inda aka tashi banza da banza Adar ta tawa ta shakashi a gida a hannun AS Sonidep ta mai da ci da nema sai Espoir ta Zandar da ta make Jangorzo Football Club ta Maradi a birnin Zandar a Stade Lawan Didi da ci biyu da nema a waɗannan wasanni na kwallon kafa na Super League ta jamhuriyar Niger yanzu haka dai club din US Gendarmerie National shine ke kan gaba da maki 23 sai AS Garde National du Niger tana ta biyu da maki 20 ta uku AS Sonidep ta mai da maki 20 sai ta hudu AS Duan ta mai da maki 18 Science Sporting Club ta mai tana matsayin ta biyar da maki 17 maki 17 shi aga AS Fan ta soja ta mai yayin da AS Police ta mai tana da maki 15 Olympic Football Club ta Wambrin mai tana da maki 11 matsayin ta 8 sai Jangorzo ta Maradi tana matsayin ta 9 da maki 10 Urana Football Club ta Arlet jahar Agadez tana ta 10 da maki 10 sai Adar Football Club ta Tawa tana ta 11 da maki 8 maki 8 aga AS Nijelek ta mai a matsayin ta 12 yayin da a can kasa Racing Football Club ta Bukoki tana matsayin ta 13 da maki 8 sai Bundi ita ce Espoir Football Club ta Zandar tana matsayin ta 14 da maki 15 idan muka lega a bangaren hukumar kwallon kafa ta nahiyar Africa CAF ta hiddo jadawalin sunayen ƴan wasan da za su samu tukuncin zama jarzatattu a wannan shekara ta 2019 tara da dai sama shine Sadio Mane dan kasar Senegal da ke buga mar Liverpool yayin da Mohamed Salah ta kwaransa na Liverpool din dan kasar Misira shi ma sunan sa ya bayyana sai na uku su shine Riyad Mahrez dan kasar Algeria wanda ke buga mar club din Man City na kasar Ingila shi dai Mohamed Salah shine yanzu haka ke rike da wannan kambe sai dai a wannan shekar ana tsammanin abin nan da Hausawa ka cewa tsakanin ƴan wasar guda uku ba san mace to ba sai mai ta kare ita ko kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ta kasar Ingila ana iya cewa ta daka bajimta a kasar Japan a wasannin kwallon kafa na club na duniya inda a wasan karshe da ta yi da Flamengo ta kasar Brazil ta yi nasara ci da nema wanda ya tabbatar da kungiyar ta Liverpool ta kasar Ingila yanzu haka a kasancewa a kululuwar club na duniya a fannin wasannin kwallon kafa Haruna mamman bako na birnin kwanni sashin Hausa na murya Amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar Niger
to a gaida Haruna mamman bako yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice
Jami'ai a Afghanistan sun ce ƴan tawayen Taliban sun kai hari a wani sansanin soji da ke arewacin lardin Balk inda suka kashe sojojin Afghanistan akalla 7 baya ga wasu 6 kuma da suka raunata. Yau din nan Talata ma'aikatar tsaron kasar Afghanistan da ke birnin Kabul ta ce wannan harin wanda aka kai da tsakar dare an auna shi ne kan wani sansanin sojin da ke lardin Daulat Abad wanda ke samun kariya daga gamayyar sojojin Afghanistan da jami'ai daga cibiyar lekin asiri na tsaron kasa. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta janye jakadan Amurka a Zambia bayan da ya yi matukar caccakar wannan kasa ta kudancin Afirka saboda jefa wani dan luwadu kurkuku da ta yi. Shugaban kasar Zambia din Edgar Lungu ya ce shi fa yanzu baya ma so ya yi aiki da wannan jakadan Amurka din mai suna Daniel Foote. Don haka sai ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce yanzu aikin shi wannan jakadan ba zai mayu ba saboda yadda shugaban kasar Zambia ke daukar al'amarin.
To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirye-shiryen namu a wannan dare naku, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe, za ku ji sauran abokan aikin mu dauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin aboki aikin tawa da ta tayani gabatar da shirin Hadiza Kyari da kuma wadda ta jagoranci shirin ta kuma bada umarni Julie Lazarus Gresham da injiniyan namu na wannan lokaci Mr. Justin. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia da fatar ku tashi lafiya mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Bis salam.